أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للرياض الذكري والذاكرين هو ما سوء البركة من إيمان بركة لساكي حدوم أولا لوكا سيدة مكي قبات الدا بياني أكام فللر أنبتا الله لكما فللر ما أبوتا أنبتا الله. Idan ba manta ba, har ila yau muna cikin gaban da muke tattauna falalan wasu daga cikin surorin Al-Qur'ani da kuma wasu ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayani ya kawo mu har zuwa kan kusan surori na ƙarshe-ƙarshen Al-Qur'ani, ma'ana daga ƙasa. A yau za mu tattauna bayani dangane da falalan da aka samu wanda suka tabbata daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidan shi game da suratul kafirun. Suratul kafirun, kamar yadda dukkanmu muka sani, shine qul ya ayyuhal kafirun, ko har zuwa ƙarshe. Ya tabbata a sallolin nafilfili da dama, musamman wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan takaita su, ma'ana wanda ake yin su ko dai sunanul rawatib ko wadanda suke da alaka da farkon tahajjud, ma'ana mutum ya tashi tsakar dare da zai fara gabatarwa, da makamantansu irin su rak'atul fajr. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta karanta su, ma'ana da suratul kafirun da kuma suratul ikhlas. Raka'a farko a karanta qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta biyu qul huwallahu ahad, ko kuma akasanta kowanne mutum ya yi babu laifi insha Allah. Malamai suka yi bayani a ƙarƙashin waɗannan hadisai. Misali, idan mutum ya yi sallar isha, akwai nafila guda biyu da ake yi bayan sallar isha, ko su ma daga cikin ainihin wato surorin da Annabi yakan yawan karantawa shine qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad. Sannan ga wanda zai yi shafa'in shi da witiri kafin ya yi bacci, shi ma a cikin sallar shafa'i ɗin nan, ma'ana raka'a biyun farko da za a fara yi kafin witiri raka'a guda, an sunnanta karanta sabbihu isma rabbikal a'la da suratul kafirun. Ina fatan jama'a an gane. Haka sallar maghrib ko la'asar, rak'o'i biyu da ake yi kafin su, kuma Annabi ya sunnanta karanta qul ya ayyuhal kafirun da ayyi wato qul huwallahu ahad. Malamai sai suka tattauna cewa daga cikin hikiman haka, wallahu a'lam, shine yayin da mutum ya gama sallolin da zai yi na yini gaba daya, ka gama harkokinka, lokacin da ka zo za ka yi kwanciya, to daga cikin abin da shari'a ta so ka karanta kafin ka kwanta shine ka yi salla da suratul kafirun. Ishara akan ka tace imaninka daga duk wani shirka, ka tabbatarwa da Allah tauhidi. To ana maka kyakkyawan fata, in Allah ya kaddara cikin daren nan za ka koma ga Allah, ka koma ga Allah babu shirka kenan da izinin Allah. Saboda abinda ayan ya zo yi bayani kenan, ya bara'a daga shirka, ya tabbatar da an yi wato musulunci da tauhidi. Haka idan mutum ya farka, an so abu na farko da zai fara jaddadawa yayin da ya wayi gari shine ya jaddada imanin shi da Allah da tauhidin shi, ya kuma yi bara'a daga shirka. Shi yasa raka'atul fajr da ake son ka fara da su, to aka ce ka karanta qul ya ayyuhal kafirun a ciki. Wannan na daga cikin maganganu da malamai suka kawo, Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. To abinda zai ƙara ƙarfafa wannan jama'a shine hadisi da aka samu daga al-Imamu Ahmad, haka al-Imamu Darimi da kuma al-Imamu Nasa'i a cikin ainihin wato sunan ɗinsa As-Saghir Al-Mujtaba kenan. Daga wani malami daga cikin tabi'ai mai suna Muhajir, ana ce da shi Abul Hasan, Allah madaukakin sarki ya mishi rahma, shine yake ba da labari cewa an samu wani dattijan malami cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka yayi ibhamin sunan bai bayyana ba, yace an shaykhin adraka an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama, daga wani dattijan malami wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wasu da wannan dalilin suka raunata hadisin nan, amma malaman da suka kware a wannan fage sun tabbatar da cewa hadisi baya yin rauni kadai dan ba a bayyana sunan sahabi karara ba. Matkar ya tabbatar da cewa daga sahabin ne amma bai faɗe shi ba, to ibhamu sahaba la yadur. Ina fata an gane. da haka wannan hadisi babu shakka akan tabbacin isnadinsa da kuma tabbacin hadisin insha Allah. Yace qala, wannan sahabi yace kharajtu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safari, na kasance tare da ma'aikin hijira da amincin Allah tabbata a gare shi a wani tafiya da annabi yayi. Fa marra bi rajulin, muna kan tafiya sai annabi ya wuce, wato aka gilma wani mutumi, yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun, sai aka samu wannan mutumin yana karanta wannan sura, suratul kafirun, da annabi ya ji karatun ga jawabinsa. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma hada, kun ga wannan dinnan da muka wuce shi yana karanta wannan sura, faqad bari'a min ash-shirk, yayi barambaran da shirka, ba shi ba shirka gaba daya. Kaga maganar can da malaman can suka yi yana ainihin wato samun karfafa da wannan sura, da wannan hadisi. Shine gurgurdan yadda kake karanta sura, gurgurdan yadda kake barambaran da shirka, kake tabbatar da tauhidi. Kuma wannan zai ƙara nuna maka muhimmancin da muka faro da shi na cewa duk sanda mutum yake karanta Qur'ani ya rinka yin tadabburin ayoyin, ya zama kawai ba tilawan ba kawai kake yi, baka tintintini akan me kake karantawa. Allah ya sa mu dace. Amma abin takeici, zaka zo kaga mutum shi yana cikin shirkan nema, amma kuma sai ya karanta kulli ya zuwa kafiruna bai ma damu ba. Kaga wannan yake nuna ashe ba ma ainihin wato alakanta karatun namu da abin da yake cikin zukatanmu. Sai mu yi kokari mu kiyaye jama'a. Bayan nan wannan sahabi ya ci gaba da cewa qala wa idha akharu yaqra'u, da muka zo kuma sai ga wani mutumi shi kuma mun same shi yana karanta qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Zamu zo kan bayanin suratul ikhlas shi ma insha Allah. Amma a cikin wannan hadisin fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ma yake tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da mutanen gidan shi yake cewa biha wajabat lakul janna. Kaga wannan sura da ya karanta na qul huwa, to shi kuma ya tabbatar cewa shi dan aljanna. Wannan yana daga cikin abin da zamu zo akan qul huwallahu, da nabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo kukan wani mai hada su da wasu surori in yana sallah. Annabi yace dan wani dalili yasa ka yace ina kaunan sura ne. Annabi yace to ka zama dan aljanna. Da ka duk wanda yake son ya samu aljanna jama'a, to ya dawwami karatun suratul ikhlas. Zamu zo mu ji hadisi akan haka. To wannan hadisi ash-shahid bayani da yayi game da falalar suratul kafirun. Har ila yau al-Imam Ahmad da Ibn Majah da Ibn Khuzaima sun rawaita hadisi ta hanyar ummuna Aisha, Allah ya kara mata yadda, tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu, ya kasance yana cewa ni'mat suratani ma dalla da wasu surori guda biyu, kuma taqra'unahuma fi rak'atayn qabla al-fajr, wanda kuke karantawa a rak'o'i guda biyu kafin sallar subahi, shine rak'atul fajr da muka fada ko wadannan surori ne. Sai annabi ya ce qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, ma dalla da wadannan surori. Wannan na daga cikin dalilan da ke rusa maganan masu cewa ba a karatun sura a rak'atul fajr, suna hujja da maganan Aisha da tace annabi yakan gaggauta sallar kamar ba bai karanta Fatiha ba. Wannan ba dalili bane, dan tana bayani ne game da irin gaggawan da annabi yake cewa baya jinkirta karatu a ciki, amma baya hana yin karatun sura. Annabi yakan karanta qul ya ayyuhal kafirun raka'a farko, a raka'a ta biyu kuma ya karanta qul huwallahu ahad. To kaga wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara tabbatar da wato falalan wannan sura wanda muke magana a kansa. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Sai suratul an-nasr, shi wannan a takaice ne kwarai da gaske, domin ba a fiye ba a samu wasu nasoshi da suka fada da bayani game da falalansu ba, amma daga cikin nasoshin da za su nuna falalan suran a cikin al-Imam Muslim sahih ɗinsa, ya rawaita hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana awwala, kamar yadda ummuna Aisha ta bada labari, wannan sura a sallolinsa. Ina ma'anar awwalawa, yana aiki da abin da Allah ya umarce shi, fadan Allah madaukakin sarki fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. To annabi sai ya kasance in ya zo ƙarshen rayuwarsa a cikin ruku'u da sujuda sai ya rika cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma sirri. Ita da kanta Sayyida Aisha tace kana yata'awwalul qur'an, ma'ana yana aiki ne da abin da Allah ya umarce shi a cikin wannan sura. Shi yasa wani lokaci da Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yadda, ya tara manyan sahabbai ɗan majalisan shi, ya shigo da Abdullahi ɗan Abbas bayan koke da suka rinƙa cewa me yasa zaka rinƙa shigo da yaro karami. Wata ran sai ya tambaye shi, yace wa zai gaya min hikiman saukar da suratul Nasr? Duk suka yi ta kamaka ne, wasu suka ce su ba sa ganin wani abu, kawai sai dai ana cewa za a samu nasara, za a samu nasara. Sai aka tambaye ɗan Abbas, ce kai ne kake fahimta? Yace ni ko bana fahimta abin da suka faɗa, abin da nake gani shine Allah da ya saukar da wannan suran, to yana yin ban kwana ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusa barin duniya, da aka yi yawaita tasbihi da godiyan Allah da istighfari, shi yasa annabi ya yawaita a ƙarshen rayuwarshi. Umar ibn Khattab yace ni ma bana ganin ma'anan wannan surar sai wannan. Daga nan suka girmama wato ilimi da fahimtar Abdullahi ɗan Abbas, suka gane hikiman da yasa Umar yake zuwa da shi. Wannan ma yana nuni akan cewa wannan tasbihin to yana da kyau mu ma sai mu yawaita su a cikin ainihin wato sallolinmu. A cikin ruku'u ka yawaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li. A cikin sujuda ka yawaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li. Ina fatan jama'a gani, Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Sai in mun zo gaba na gaba insha Allah, sai mu jira kan suratul ikhlas da kuma surorin da za su biyo baya, wanda kamar yadda muka yi bayani tun daga darussa da suka gabata, waɗannan surori da za su zo a ƙarshe din nan, to daga su sai ire-iren su suratul baqara su ne aka samu nasoshi da dama da suka bayyana falalolin su insha Allah. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya dace da mu, za mu saurara a nan in Allah kai mu lokaci na gaba, da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum.